sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makiri. Da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 8 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, bayan wata sabuwar gadawa da shugaban Russia Vladimir Putin, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya je birnin Kyiv domin tattaunawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a yau Talata, a daidai lokaci da shugabanni da jami'an diplomasiya ke kokarin ganin an sasanta rikici akan iyakar Ukraine da Russia. A yau Talata ake fara tattaunawa akan farfado da yarjejeniyar shirin nukiliyar Iran a birnin Vienna, bayan da Washington da Tehran suka nuna alamun cimma fahimtar juna nan ba da dadewa ba. Kana yanayi na fari ya jefa mutane da aka kiyasta sun kai miliyan 13 cikin tsananin yunwa a yankin kuriyar Afirka, a cewar hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya.
To madalla, bayan haka za ku ji cewa tawagar shugaban kasar Switzerland ta fara rangadin kwanaki uku a jamhuriyar Niger da dafin karfafa dangantakar diplomasiya da kuma duba hanyoyin inganta jinkaya kasar. To ko me mahukuntan Niger ke cewa game da ziyarar shugaban?
Kiwai da mu akwai tashin hankali bai kare ba, kenan yana yiwuwa idanunsu su gwada musu su gani su ga wace hanya ne za su kara ma Niger tallafi na shehita cikin wannan kokowa da yan ta'ada yake.
Kallahan gurauki na mataimakin kakakin majalisar dokokin Niger, muna tafa da karin bayani nan gaba. Har ila yau a Niger din za ku je da jama'a ke ci gaba da kokawa game da matsan rayuwa da suke fuskanta sakamakon tashin farashin kayayyaki. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baballa Hafiz ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Bayan wata sabuwar ganawa da shugaban kasar Russia Vladimir Putin, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya je birnin Kyiv domin tattaunawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a yau Talata, a daidai lokacin da shugabanni da jami'an diplomasiya ke kokarin ganin an sasanta rikici akan iyakar Ukraine da Russia. Macron ya faɗa wa manema labarai a yau Talata cewa a tattaunawarsa da Putin ya kai ga manufarsa ta kawo ƙarshen tashin hankalin. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya kafa sakon Twitter a jiya Litinin cewa kasarsa na neman mafita ta hanyar diplomasiya, amma ba za ta lamunta ba idan tura ta kai ga bango. Ya ce Ukraine ba za ta yi wani rangwami ba inda akan yancin cin gashin kanta ko kuma batun tsare mutuncinta ne, ba za ta shiga tattaunawa da gwamnatin Russia kai tsaye a lardunan Donetsk da Luhansk da ke gabashin kasar ba. Kana mutanen Ukraine kadai ne ke da hurumin zaben manufofinsu na kasar waje. Bayan ganawa da Macron a jiya Litinin, Putin ya ce Russia za ta iya bakin kokarinta a samu fahimtar juna a wannan rikici da kasashen yamma akan Ukraine. Kana yana mai cewa a bangaren mu za mu tabbatar da sasantawa da ta dace da bukatun kowa. Ya ce babu wanda zai nasara idan yaki ya tashi a nahiyar Turai. A yau Talata ake fara tattaunawa akan farfado da yarjejeniyar shirin nukiliyar Iran a birnin Vienna, bayan Washington da Tehran sun nuna alamun cimma fahimtar juna nan ba da dadewa ba. Tattaunawar da ake yi tsakanin kasar Burtaniya da China da Faransa da Jamus da Iran da kuma Amurka mai halartar tattaunawar a kaikaice an dakatar da ita ne a watan da ya gabata. Komawa kan teburin tattaunawar na zuwa ne bayan da bangarorin a cikin 'yan makonnin nan suka nuna ci gaba a yunkurin farfado da yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2015 wadda ta kamata ta dakatar da Iran kera makaman nukiliya, wata manufa da ta yi ta kin amincewa da ita. Bangarorin sun tattauna a Vienna a bara tare da Amurka wacce ke shiga tattaunawar ba kai tsaye ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rufe makarantu da ya kwashe kusan shekaru biyu a India zai shafi burin miliyoyin iyalai masu karamin karfi waɗanda suke fatan samun ingantaccen ilimi da zai fitar da 'ya'yansu daga kangi na talauci, a cewar masana. Rufe makarantu a India shine mafi dadewa da duk wata ƙasa bai cin ƙasar Uganda a lokacin annobar COVID-19, a cewar wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya, inda aka rufe makarantu tsawon makonni 82 ya zuwa ƙarshen watan Oktoban bara. Tun lokacin ne kuma ake buɗe makarantun a lokaci-lokaci. duba da ɗalibai miliyan 250 da suke zuwa makarantu miliyan 1,500. India ita ce mai yawan ɗalibai 'yan makaranta na biyu a duniya, amma ɗaukar karatu ta yanar gizo yana da tsananin wahala ga jama'a masu ƙaramin ƙarfi, musamman ga 'yan mata, saboda rashin wayoyin hannu na zamani da kuma rashin intanet a yankunan karkara da dama. Yayin da aka fara buɗe makarantu, masana koyarwa sun ce shawo kan matsalar rashin samun karatu na tsawon shekaru biyu zai zama babban ƙalubale.
Madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. To yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. Wata tawagar jami'an gwamnatin tarayyar Switzerland a ƙarƙashin jagorancin shugaba Ignazio Cassis ta fara rangadin kwanaki uku a jamhuriyar Niger, inda bayan ganawa da shugaba Muhammad Bazoum da makarabansa, tawagar za ta ziyarci wasu jihohi biyu don ganawa da al'ummomin yankunan karkara. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muna Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Makasudin wannan rangadi na shugaba Ignazio Cassis shine karfafa da daddiyar hulɗar da ke tsakanin Niger da Switzerland, tare da duba hanyoyin inganta ayyukan jin kai a ƙasar ta Niger, wacce matsalolin tsaron da ake fama da ita a yankin Sahel suka jefa jama'ar ta cikin kuncin rayuwa, kamar yadda ya bayyana wani taron manema labarai na haɗin gwiwa jim kaɗan bayan kammala tattaunawar da ta haɗa tawagogin ƙasashen biyu. Yace mahimmancin wannan ziyara ta farko yasa tawagar mu ta kunshi shugabanni uku domin mu kara nuna girman hulɗa da dangantakar da ke tsakanin mu, inda kasar mu ta shafe shekaru 44 tana tallafawa a ayyukan ci gaba wuya da daɗi. Sannan muna yabawa ci gaban da aka samu a fannin demokaradiyya, inda a karon farko shugaban farar hula ya damka mulki a hannun wani zababben shugaba a bara.
Democratic qui pour la première fois a eu lieu l'année passée.
A wuni na biyu na wannan rangadi, shugaban tarayyar Switzerland Ignazio Cassis da kakakin majalisar kasarsa da shugaban kungiyar agaji ta Red Cross za su ziyarci jihar Maradi, kafin su isa jihar Agadez a wuni na uku na ƙarshe, inda za su ganewa idanuwansu zahirin halin da jama'a ke ciki a karkara. Shugaba Muhammad Bazoum mai masaukin baki ya yaba da wannan ziyara.
Vous venez opportunément cette année qui est une année où nous avons deux défis.
Yace an yi katari kun zo ne a wani lokacin da muke fuskantar manyan kalubale biyu, wato matsalar tsaro da kuma matsalar karancin abinci sakamakon gardamar damanar da ta gabata. Muna buƙatar agajin gaggawa, kamar yadda muka zayyana a tsarin buƙatun agajin gaggawar da muka fara aiwatarwa da ɗan abin da ke hannunmu. To amma girman wannan matsala ya sa muke fatan samun gudunmuwar abokan hulɗa. Mataimakin kakakin majalisar dokokin ƙasa Kallahan Ƙurau da ke ɗaya daga cikin jami'an tawagar Nijar na da ƙwarin gwiwar cewa al'ummar wannan ƙasa za ta amfana da hulɗar da ke tsakanin ƙasashen nan biyu.
Kewaye da mu akwai tashin hankali bai kare ba, kenan yana yiwuwa idanunsu su gwada musu su gani su ga wace hanya ne za su kara ma Nijar tallafi na shehita cikin wannan kokowa da yan ta'ada yake yi cikin wannan karancin abinci da shekara bana ta kawo. Ba mu gudun tallafi da inda ya zo bai saba ma yancin kan Nijar. Sun ce za su zuwa Maradi su ga wadda mutane suke rayuwarsu, za su zuwa Agadez su ga wadda ake rayuwa, babban alheri ne.
A gobe Laraba ne shugaban tarayyar Switzerland Ignazio Cassis ke kammala wannan rangadi da ake bayyanawa a matsayin na farko da wani mai rike da ragamar kasar ke gudanarwa a jamhuriyar Nijar. Sulaiman Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Yanayi na fari ya jefa mutane da aka kiyasta sun kai miliyan 13 a cikin tsananin yunwa a yankin kuriyar Afirka, a cewar hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Kasashen da ke yankin ciki har da Somalia da Habasha da kuma Kenya suna fuskantar fari mafi muni da ba taɓa ganin irinsa ba tun cikin shekarar 1981, a cewar hukumar a yau Talata tana mai kira ga taimakon gaggawa ga babban aikin jin kai. Yanayi na farin yana shafan makiyaya da manoma a faɗin kudanci da kudu maso gabashin Habasha da kudu maso gabashi da arewacin Kenya da kuma kudu maso tsakiyar Somalia. rashin samun abinci mai gina jiki yayi muni a yankin. Hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana buƙatar dala miliyan 327 domin bada agajin gaggawa ga mutane miliyan 4,500 nan da watanni 6 kana a taimakawa unguwanni domin su jure wa sauyin yanayi. Yawancin hasashe da aka yi akan ruwan sama da za a samu kasa da matsakaicin ma'auni na barazanar dagula yanayi a cikin watanni masu zuwa, a cewar Hukumar Abinci ta Duniya. Wasu kuma sun bayyana damuwa akan yankin mai fama da tashin hankali zai iya fuskantar ƙarin tashin hankali lokaci-lokaci. A ƙarshe, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya tashi da yammacin jiya Litinin zuwa ƙasar Australia, inda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce zai halarci taron ministocin wata ƙawancin ƙasashe hudu ta Quad domin inganta yin aiki tare a fannin tsaron teku, yayin da ake kuma ƙoƙarin kaucewa tashin hankali da tilastawa a yankin Indo-Pacific. Quad wata ƙawancin aikin tsaro ne tsakanin Australia da India da Japan da kuma Amurka. Ziyarar ta Blinken zuwa Australia ita ce tafiyarsa ta farko a ƙasar bayan kyautata wata yarjejeniyar tsaro tsakanin ƙasashe uku da ake kira AUKUS da ta hada da Australia da Burtaniya da kuma Amurka, wadda aka sanar a Satumban bara. Yarjejeniyar ta hada da gina wa Australia jirgin yaki na ƙarƙashin ruwa, wadda ba ta cikin ƙungiyar ƙasashe masu arzikin masana'antu a duniya, a wani yunkurin daƙile faɗaɗa ayyukan sojan China a faɗin Indo-Pacific. Sakataren Blinken zai gana da Prime Minister Australia Scott Morrison da Ministan Harkokin Wajen Ƙasar Maris Payne da Ministan Harkokin Wajen Japan Yahashi Yoshimasa da Ministan Harkokin Wajen India Subramanyam Jaishankar da wasu manyan jami'ai domin tattauna batutuwa da dama da muhimman batutuwa da suka shafi duniya, a cewar wata sanarwa da Ma'aikatar Harkokin Wajen Amurka ta fitar a ranar Juma'a.
Madalla a gaida Sulaiman mana barba da wannan rahoton. A yayin da shugaban Switzerland ke rangadi a Niger, ƴan Niger din na ci gaba da kokawa game da matsin rayuwa da suke fuskanta, musamman masu karamin karfi, sanadiyar hauhawar farashin kayayyakin masarufi da masu fashin baki suka dora laifin akan annobar coronavirus. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta aika mana da wannan rahoton.
Mamon kore rayuwa ta yi tsada, kullum ka tashi kaji abinci ya hau, hatta wanda ake noma a nan baranta, wanda ake hudawa daga waje, gaskiya muna cikin mawuyacin hali. Kuma abu guda kin lura yanzu a gaskiya ko ma'aikacin da yake ɗaukar albashi, to albashin nashi abinci yake tafiya sosai, ma muna jiya jikinmu, to mai aiki ma yana wahala baranta wanda bai yi. Yanzu kin ga shekara ta guda a zamani ba aiki, ga iyali yaro wajen bakwai gare ni, kenan a yi kokari a duba a gani tsakanin su da ƴan kasuwa a zamana a samu mahuta.
Sunana Wata Mazara. Yanzu komai ya yi tsada, dawa ta yi tsada, gari ma da ake saida mu da 45 yanzu 60 ne, a wani guri 70 ne, mai jika da 20 gidancin da zai sai doya biyu a ce doya da jika biyu 350. Su masu saida suna jaje, mu masu sayan muna jaje, illa ka sassabci, amma abin wa da matsala ba kadan ba, dan abin da yake dan hannunka ka zo ka sai ka ba ƴan marayanka su sa a bakin su abin sai ya gagara. Sai wannan dawa da wannan shinkafa da muke sai ita ma shinkafa yanzu ta yi tsada, ga kudin cefanan da zaka je ka sai to kakani zaka yi da haraka. Gwamnatin ta diba ta ga wahalar da ake ta sassafta ma mutane wani abu.
Wasu magidanta kenan ke kokawa da yadda rayuwa ta yi tsada, musamman ma ga masu karamin karfi. Hakika komai ya ƙara kuɗi a kasuwanni, musamman ma kayan masarufi, kamar yadda Alhaji Balasitu wani babban dan kasuwa ya bayyana, inda yace har yanzu dai matsalar da corona ta saka mutane a ciki ke yi wa harkar kasuwanci bita da kulli.
Sun san wannan harkar ta corona ta kawo matsaloli da yawa cikin harkokin kasuwanci. Akasari kan kasu ne miki ba nan bane miki yanzu, to inda ake yin abun ma ba a aiki, lubi mutane a gida suke, to shi kawo wannan matsalar kayan ko ina ma karanci ke, kuma kamar hauhawar farashin ba nan kadai bane, abin ya zama kamar duk duniya ne ma, tunda yau zaka sai abu kwana ɗaya biyu ka koma kuma ƙari ne zaka tara. Babban dai matsalar wannan harkar corona da wannan ita ce babban matsalar wannan. Wani bi matsalar da ake samu kamar kwatano, in kana da kaya ko kasi yana cikin jirgi lati ake samu, sai an zo an wahalar sarki ya kawai a shanye jirgin, wannan ma wata matsala ce ta taso.
Su ma ƙananan 'yan kasuwa irin su Ibrahim Angaran cewa yayi wannan hauhawan farashi na kayayyaki na damun su.
Nana Ibrahim na ce mu Angaran gaskiya kasuwar nan da wannan karin sai an kai saboda komai yanda muke sayin shi na da yanzu ba haka ba. Duk abin da ka sani na kayan abinci da na kayan sha babu abin da zai kare ba kuma yan forar da suka tada su zo su je shago.
To ko su daga nasu bangare kungiyoyin harar hula masu fafutukar kare tsadar rayuwa za su iya cewa sai Ahmadu Dankwari na kungiyar MPCR ya kada baki yace
na farko mun muna ta hallaka shi da kasafin kuɗi na ayar doka ta 2018 an kina ta ne kike kin ga an kara ma haraji duka kaya da ake shigowa na abu masarufi a cikin kasar Malaysia kenan ku an yazo waje ɗan kasuwa sai an yaje dole ya ga kayan wannan sun yi tsada akwai wannan corona abin yi yana tare ga gwamnati ya dauke wani na abubuwa da yawa ya yi exoneration shinkafa kenan aka dauke mata haraji kenan dole ne gwamnati ya tsaya ya gani wani hanyoyi zai bi ya kawo dauki ga al'umma inda za su iya sayan abin nan ba tare da sun tagayyara ba.
Tamar Abari, murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida a Tamar Abari, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladi da kiyaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da ake fama da hauhawar farashin kayan abinci da kuma karancin sa a wasu sassa na Najeriya sakamakon daukewar damina a bara da wuri da kuma wasu matsaloli, ministan ma'aikatar gona da raya karkara na Najeriya Dr. Muhammad Mahmud Abubakar ya yi wa wakilin Shamsiya Hamza Ibrahim ƙarin bayani kan dalilan da suka janyo haka da kuma irin matakan da gwamnatin tarayya ke dauka wajen rage radadi. Shamsiya gare ki.
Ta hanyar minista, an fuskanci karancin abinci a Najeriya a kakan bara wanda aka danganta da rashin noman abinci wadatacce kuma hakan yayi sanadiyar hauhawar farashi. Shin me gwamnati take yi wajen shawo kan wannan matsalar?
Wannan abu ne wanda yake na farko ina ya cewa ba Najeriya kawai yanzu take cikin wannan hali ba, har kasar Amerika ma uwa uba wanda an santa ta bunƙasa ta kai ta kawo akan harkan noma ba ta da matsalan abinci ko kwayan zarra. To an samu kai ne a cikin wannan halin na annoba har yanzu waɗansu kila ba za su iya danganta shi da haka din ba. A wato kamfanoni da suke kere-kere na abubuwa tun daga kan kayan noma kai hatta motoci da kayan sawa da meye an samu matsala saboda an samu tsaiko wajen kera kayayyakin da aika su tsawon waɗannan shekaru biyun da aka yi, don har yanzu akwai wuraren da ba a iya saki a yi aiki cikakke da za a fitar da kayayyaki ko a kera kayayyakin da aka samu karawa ba. To yakan kawo tsaiko wajen idan ka nemi a misali aiko maka da a ce buhun taki miliyan ɗaya, to masu sayarwa za ka ga ba su da miliyan ɗaya ɗin nan domin me ba su samu ainihin sinadaran da za su haɗa su yi takin ba daga can inda ake yin sinadaran a turo musu. Wannan ɗaya daga cikin dalilin. Amma da menene me gwamnati za ta yi a kai yanzu ta kawo sauƙi? Na farko dai shi ne noman da aka yi na shinkafa a kwanakin baya ɗin nan wanda aka wannan dalan shinkafa, ana shirin sakin wannan shinkafa ta ƙara shigowa kasuwa domin kuɗi ya sauko. Mu kanmu ma'aikatar gona da raya karkara mun nemi umarni daga wajen mai girma shugaban ƙasa kuma ya bayar, za mu kuma mu ma saki hatsi daga rumbu na ƙasa domin shi ma ya shigo kasuwa ya ƙara kawo sauƙin kayayyakin abinci. Har ila yau akwai tsare-tsare da ainihin wannan ma'aikatar da har ila yau ta waɗanda take yi na tallafa ma manoma musamman ƙananan manoma waɗanda suna taimakawa ƙwarai wajen tabbatar da an noma abincin da ake bukata manyan manoma su wadin abubuwan da zamu iya tallafa musu dukkan gwamnati ta bada umarnin ayi wannan yunkurin taimako muna kan yin haka yanzu haka akwai tsari na noman rani kafin a mazo damuna saboda haka dukkan abin da ya kamata gwamnati tana kan yi ta tabbatar da an samu wannan sauki
to rankai dade a baran ma dai manoma da dama sun koka game da yanda damuna ta dauke da guri lamarin da yasa aka samu lalacewar amfanin noma da dama to a bangaren ku na gwamnati wasu tanadi kuka yi ma manoma wajen rage musu wannan radadi sannan kuma manoman har ilau suna kokawa kan rashin samun wadataccen kayayyakin aiki na zamani me gwamnati suke yi wajen fadada ayyukan noma zuwa na zamani musamman ma idan muka yi la'akari da alƙiblar da wannan gwamnati ta sa a gaba shine inganta ayyukan noma a ƙasar
kwarai da gaske yanzu muna wani lokaci ne na wato canjin yanayi wanda kuma sakamakon dumaman yanayi ne ko me yake kawo dumaman yanayi gurbatan muhallinmu ta hanyoyin da muke gudanar da rayuwarmu ruwa na iya zuwa yayi yawa ya bata amfanin gona ko kuma ya dauke ya bata kamar yanda kika faɗa me gwamnati take yi ko za ta yi ta taimaka a yanzu halin da ake ciki din so tare gwamnati takan yi tsari wanda za ta nuna ma manoma suna iya sayan wato wani kaman dan karamin kariya na kota kwana wato su ga dan wani kudi kalilan da cewa idan amfanin noma ya lalace ko na makamancin haka to wannan kamfanin da suka biya ma za su yi wani abu da zai rage radadin wannan rashin da suka yi so tari wannan tallafi da wannan kamfani zai yi yana fin dan kudin da kai ka biya na kota kwana din nan akwai wannan har ila yau kuma gwamnati da kan duba ta gani irin wahalan da manoma suka sha a sakamakon lalacewa amfanin gona gwamnati ta kan yi wani yunkuri na tallafi a lokacin mukan iya in ba mu da kuɗi a ma'aikata mu rubuta ma wato shugaban kasa mu nemi gudunmawa ta musamman kuma akan bayar domin a yi irin wannan taimakon akwai hanyoyi da dama da ake dubawa a ga wani irin tallafi ya kamata a bai wa manoma idan haka ya kasance har ila yau kin yi magana mun ce tambaya ta uku kenan me ake yi na taimakawa manoma da kayayyakin noma ana yi da yawa yanzu maganar da nake miki in Allah ya yarda nan ba da dadewa ba za mu je mu raban kayayyaki a wurare kaman kashi uku ɗaya daga cikin su shine jihar Plateau akwai kuma waɗansu jihohi biyu da su ma za mu yi irin wannan tallafin ma manoma da ake kuma ana bayarwa ne daga irin famfunan ba da ruwa zuwa ko taki ko zuwa waɗansu sinadarai da suke inganta harkar noma suke kuma sauƙaƙama manoma musamman ƙananan manoma domin su samu sauƙi wajen kashe kuɗin da za su yi domin shuke-shuke da zamana sun kashe kaɗan Allah da an samu riba mai yawa tare da tallafin gwamnati.
Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Madalla a gaida Muhammad Baballe Hafiz yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasika ta farko ta hadin gwiwa ce daga Nazifi Ibrahim Ragan Malam Shagari da Balaruwan Kanwa da Babangida IBB Giyawa da kuma Faruku Mahekaro ga Sokoto suka ce kai Najeriya wai yaushe ne za a daina wannan kashe-kashen mutanen jiya an kashe mutane a jihar Katsina yau a jihar Niger gobe kuma Allah ne kadai ya san inda za a kashe ya kamata mahukunta a Najeriya su san matakin dauka dan kaucewa kunyata a ranar gobe kiyama daga ƙarshe muke roƙon Allah ya kawo mana dawwammamen zaman lafiya a Najeriya baki daya Sai kuma wasika ta gaba mai cewa salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya. A yau na shigo wannan filin ne da yabo da jinjina ga daukacin al'umma jihar Mata Filato dangane da gudanar da bikin ranar yafiya tsakanin manoma da Fulani makiyaya a karamar hukumar Barikin Ladi da Riyom da Jos Okudu da Basa domin kawo ƙarshen rikice-rikicen kabilanci da yakicinyewa a jihar. Wallahi hakan yayi mana daidai. Allah ya kara mana zaman lafiya amin summa amin. Sako daga Ibrahim Musa wa Dabarikin Ladi jihar Filato a Najeriya. Daga nan kuma sai Alhaji Mele Yusuf Ali yace gazawa kwamitin sasanta rikicin jam'iyyar APC a jihar Kano wani babban kalubale ne. Ya kamata su lalubo bakin zarantin kafin wankin hula ya kai su dare. Shi ma kamala ya hayya dutsen ma cewa yayi. Ina kira ga bangarorin da ke jayayya da juna a jam'iyyar mata APC da ya kamata ku sani cewa lokaci zai kure muku. Don haka ku sasanta ko kuma ayi babu ku domin lokaci baya jiran dan kowa. Wasika ta gaba kuma cewa tayi. Assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika ya kamata gwamnatin kasar mu Najeriya da kungiyar malaman jami'o'i ta ASU su rungumi sulhu domin magance wannan matsala da ta kunno kai. Domin ci gaba da yawan shiga yajin aiki zai durkusar da fannin ilimi a kasar mu baki daya. Sako daga Amina Adamu Malama Dori da Umar Babanya ya saban gida da Comrade Hassan Hamza Sule a jihar Jigawa. To madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takeice.
Maryama takeice bayan wata sabuwar ganawa da shugaban kasar Russia Vladimir Putin, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya je birnin Kyiv domin tattaunawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a yau Talata a daidai lokacin da shugabanni da jami'an diplomasiya ke kokarin ganin an sasanta rikici akan iyakar Ukraine da Russia. Macron ya faɗa wa manema labarai a yau Talata cewa a tattaunawarsa da Putin ya kai ga manufarsa ta kawo ƙarshen tashin hankalin. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya kafa sakon Twitter a jiya Litinin cewa kasarsa na neman mafita ta hanyar diplomasiya amma ba za ta lamunta ba idan tura ta kai ga bango. A yau Talata ake fara tattaunawa akan farfado da yarjejeniyar shirin nukiliyar Iran a birnin Vienna bayan Washington da Tehran sun nuna alamun cimma fahimtar juna nan ba da dadewa ba. Tattaunawar da ake yi tsakanin kasar Burtaniya da China da Faransa da Jamus da Iran da kuma Amurka mai halartar tattaunawar a kaikaice an dakatar da ita ne a watan da ya gabata. A ƙarshe rufe makarantu da ya kwashe kusan shekaru biyu a India zai shafi burin miliyoyin iyalai masu ƙaramin ƙarfi waɗanda suke fatan samun ingantaccen ilimi da zai fitar da 'ya'yansu daga ƙangi na talauci a cewar masana. Rufe makarantu a India shine mafi dadewa da duk wata ƙasa baicin ƙasar Uganda a lokacin annobar COVID-19 a cewar wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya inda aka rufe makarantu tsawon makonni 82 zuwa ƙarshen watan Oktoba bara.
To masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokacin. Sai kuma an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.